الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da tara ga watan juma'a da al'akhira. Izra annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da 29 ga watan April shekara ta 2012. wannan shi ne kasar na 62 daga cikin jerin jerin karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al-imam abu al-husayn muslim ibn al-hajjaj allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. kai kuma ta muna karkashin babin da malamin kira shi da cewa la yakfi mujarrabu talaffuz bi shahadataini bal la budda min istiqanil qalb. fadin la ilaha illallah muhammadur rasulullah kadai ba tare da zuciya ta yarda da ma'anar ba to bai isar ba dangane da musulmi ya samu shiga aljanna ko ya samu rahama allah a wurin allah. mun karanta hadisin farko a cikin babin hadisi na biyu na mun karanta shi lokaci ya kure. zan koma in sake ɗauko mana hadisin domin mu karanta sharhi shi gaba ɗaya inda malamu ce. haddathana shaybani bin kharro haddathana shaybani bin farro haddathana sulaiman ya'ni bin al-mughira qala haddathana sabit an anas bin malik qala haddathani mahmud bin rabi' an itban bin malik anas bin malik yace محمود الربيع يا كرم تبني حديث بيساموشي دب إتبال المالك قال سي أنس يتي محمود يتي قدمت المدينة ما اسم المدينة داما شمت من المدينة لأما سنت فيها إن أسطورا يتسروا بيداو مدينة فلقيت إتبال سينها دب إتبال shi asalin itban din limamin anguwarsu ne kamar yadda waɗannan hadisai suke bayyanawa. to shi ne yace da na haɗu da itban fakuntu sai na ce hadisin balagani anka wani hadisi ne labarin shi ya iso mini cewa daga gare ka aka samo shi. qala sai ya ce asabani fi basari ba'du shay ma'ana wannan riwayar ta zo da takaita lafuzza shi yasa dole za mu rinka amfani da wasu lafuzza da muka karanta a can da kuma wasu waɗanda za mu karanto a nan gaba insha Allahu ta'ala wato a cikin cikin sahihul bukhari domin mu yi ƙoƙarin fito da ma'anar da wannan hadisi yake ɗauke da ita. wato hadisi da ya zo gare ni ga shi an ce ka ce kaza ka ce kaza yaya aka yi wannan hadisi shi ne sai dattijon ya ce yadda aka yi nima na samu hadisin larura ce ta samu idona shi ne rashin gani dindini da ya same ni bana gani sosai ba shi kuma ni ne limamin anguwanni idan aka yi ruwa dare ya yi wata makwarara ta cika wanda ke tsakanin gidana da masallacin bana iya zuwa masallaci in yi musu limanci. fa ba'athtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama anni uhibbu an ta'tiyani sai na aika wa manzon Allah na ce da shi ina so ka zo gidana ya manzon Allah. فتصلي في منزلي كي صلى أجدانا فأتخذه مصلى سئمي دوى النور لكي صلى ورن صلى. قال يتي فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إتبان المالك يتي سيء النبي يزو جدانا ومن شاء الله من أصحابي دكما صحبان شوأن دعا الله ينفس زوتاني فدخل يشبه جدانا وهو يصلي في منزلي yana salla a cikin gidana wa ashabuhu yatahaddathuna bainahum sahabban shi kuma sun koma gefe guda suna hira tsakanin su. thumma asnadu uzma dalika wa kubrahu ila malik ibn bukhshum suna cikin zance har zance ya kai zuwa ga munafikai da kuma irin makircin da munafikai suke yi sai suka danganta alhaki da girman wannan laifi na munafunci da kuma ɗaukan nauyin laifin munafuncin zuwa ga wani mutum mai suna Malik bin Dukhshum. qalu har ma suka ce wabbu annahu da'a alayhi fa halaka ina ma a ce da manzon Allah ya mishi bugun ya addu'a ya halaka wa wabbu annahu asabahu sharr waɗannan sahabbai suka zauna cikin hirarrakinsu suka yi fatan ina ma da Allah madaukakin sarki wato wani sharri ya same shi. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salata, manzo Allah yana cikin sallar shi a ce duk ya ji abin da suke cewa, to da ya idan da sallah wa qala, sai yace alaysa yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, wannan mutum da kuke ce mai munafiki, kuke mishi fatan sharri, kuke fatan yi mishi muguwar addu'a dan ya halaka, shin ba musulmi ne da ke shaida la ilaha illa Allah kuma ni manzon Allah ba? Qalu, sai suka ce innahu yaqulu zalika, eh yana fadin haka, yana fadin la ilaha illa Allah, yana fadin Muhammad rasulullah. An fahimta? Amma sai suka ce wa ma huwa fi qalbihi, amma fa ita la ilaha illa Allah din ba ta cikin zuciyar shi. Qala, sai manzon Allah yace la yashhadu ahadun an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah fayadkhulu an-nara, to babu wanda zai shaida ni ai Allah shi kadai ne, ba abokin tarayya kuma ni manzon Allah ne ya shiga wuta. Au taf'amuhu, ko kuma wuta ta taba shi, wuta ba za ta ci shi ba, ma damar yana da la ilaha illallah. Qala Anas, Anas bai rawaito wannan hadisi, yace lokacin da naji wannan hadisi fa'ajabani hadhal hadis, sai wannan hadisi ya burge ni, ya bani sha'awa. Fa kuntu libni, sai na ce wa ɗana uktubuhu, rubuta shi wannan hadisi. Fa katabahu, sai ya rubuta mishi. To kun ji wannan hadisi jama'a, wanda na farko ya ɗauko wata mas'ala wadda jiya a kanta muka kwana, ita ce faɓarka game da hukunci da wanda ya faɗi la ilaha illallahu a kan cewa ba dan Allah yake ba. Ba ka iya wannan hukuncin ba sai in ka tsaga zuciyar shi, ba za ka iya wannan hukuncin ba sai in wahayi ake maka. To ɗayan waɗannan abubuwa biyu ba za su yi ga kowa ba, kai dai ba za a yi maka wahayi ba, kai ku ba za ka iya tsaga zuciyar shi ka ga cewa menene zuciyar shi ta ƙudurce game da la ilaha illallah da gaske ne ko ba da gaske ba. Waɗancan munafukai da annabi ya ɗauki ba daɗi da su, Allah ne ya saukar mishi da wahayi ya bayyana musu su suwana ne suwana ne, kai ku ba za a yi maka wahayi ba. Dan haka ahir, idan ka ji mutum ya faɗi la ilaha illallah, ma damar ba ya faɗi wani abu ne wanda ya rugurguza ta ko ya warware ta ba, faɗe faɗe wanda ike babu tawili a kai, to ka bar shi yana nan a musulmi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wannan hadisi Bukhari da Muslim sun rawaito shi, haka al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi, kamar yadda ainihin wato daga cikin malamai an samu Imam Malik da Imam Ahmad da Ibn Khuzaimah da al-Imam Abu Nu'aym da al-Imam Abu Awana sun fitar da shi. Al-Imam Ibn Majah shi ma ya fitar da wannan hadisi. Kun ji mas'ala ta farko, تخريج الحديث. المسألة الثالثة مسألة واتو مسألة تأينه واتو فوقو إتتي حديث متفق عليه. مسألة تبيكونا كن جوالا بس كفتب شيء بند بخاري دا مسلم. مسألة تأكو في فوائده ومدى فائده جنة كيكار أشوان الحديث. من هنا دا بكين فائده جنة بيان فضل الشهادتين إذا كان خالصتين لله. La ilaha illallah tana da falala gare ka, ma damar dai ka faɗe su ne saboda Allah, amma ba ka faɗa saboda Allah ba, ba ta da wata falala gare ka. Kamar su Abdullah ibn Salul, waɗannan munafikai la ilaha illallah ba ta yi musu wata falala ba, saboda sun faɗe ta ne don su yi musulunci makirci. Kama yadullu ala zalika riwaya, kamar yadda riwaya da take cewa yabtaghi bi zalika wajha Allah, la ilaha illallah wanda ya faɗe ta yana nufin fuskar Allah, to babu shakka tana da falala. Wabihi yutabiqu alhadithu albab alladhi nahnu fihi, to da wannan ne wannan ainihin wato hadisin zai dace da babin da muke tattaunawa a kai. Ibn musannif rahimahullah ta'ala rattaba alahadith alakhira lidilala ala anna mujarrad atalaffuz ghayr alqaf fi tahaqquq aliman, saboda Imam Muslim yana kwararo waɗannan hadisai ne na ƙarshe-ƙarshen nan don ya yi nuni a kan cewa faɗin la ilaha illallah ba tare da an tabbatar da ita a zuci ba, to ba za ta tabbatar da mutum imani ba. Balla budda min istiqamil qalb, dole ne zuciya ta samu natsuwa. Wa lidhalika, الشيخ العلامة محمد ابن علي عادم يتي درهك ترجمت له بقوله نكف ترجمة نكف باب جتيوة باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين كذا أصل هو أن اللفظ باب شين يقول لكن باب من كرم تاتيك مقدمة جتيوة باب كان صحيح مسلم با مسلم ني يسمى ما لمين يسكي ما سشره دا قبارا kamar yadda malamin da ya tabbata mana da haka shi wannan malamin da muke karatu sharhin shi yace shi ma akwai wasu babuka waɗanda yayi su to wannan na daga ciki wasu babukan kuma ya gyara daga yadda wasu suka gabatar da su na'am shi ne sai yake cewa taba'an lil qurtubi rahimahullahu ta'ala ya ainihin wato kullu wannan babu ne yana biye da al imam al qurtubi abu al abbas wannan magana nayi isharar ta a baya qurtubi ba mai tafsiri ba abu al abbas wanda ya sharhi ya talhisin sahihu muslim tare da sharhin talhisin ya sanya mishi al-mufhim lima ashkala min talhis sahih muslim shi kansa haka ya kulla wannan babin kuma malam muhammad ali adam ya yadda da babin dan haka jama'a kun ji mas'alar farko ko fa'idar farko da wannan hadisi ke dauke da ita ita ce la ilaha illa allah tana da falala ga wanda ya fade ta da baki kuma yadda da ita da zuciya amma in ya fade ta da baki amma da zuciyar shi yana gaba da ita wallahi ba za ta tsinana mishi komai ba in an je lahira amma a nan duniya kuma zai zauna lafiya da musulmi domin musulmi an ce su yi amfani da abin da suka ji a zahiri don haka bai halatta su far mishi ba bai halatta su ci dukiyar shi ko kuma wani abu da nufin cewa shi kafiri ne saniyan fa'ida ta biyu da wannan hadisi yake dauke da ita at-tabarruk bi athari rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi ya nuna bibiyar albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yayi sallah a wuri kai kuma kai sallah a wannan wuri annabi ya ci abinci ka ainihin sa bakinka daidai inda ya rinka ci ka ci annabi ya sha ruwa ka sa daidai bakinka wannan wurin ka rinka sha ko kuma wani abu makamancin haka sai malam ya ce bi anna sahabata kanu yatasabaquna fiha sahabbai suna rige-rige akan haka na fata an fahimta idan annabi ya kaki rige-rige suke kafin kakin ya fadi kasa sai su tare su rinka shafawa a jikinsu idan annabi ya alwala sallallahu alaihi wa sallam ragowar ruwan wankan ruwan alwalar sai su dauka suna shafawa a jikinsu suna tabarruki har ma in kai baka samu ba sai ka shafo daga jikin wanda ya shafi ruwan duk ya tabbata sahabbai su ne wa annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin barira wanda yake cikin sahihu sunan musnad al-imam ahmad da ainihin sunan abi dauda da ibnu maja sahihin hadisi ne da annabi ya ce wa baiwa barira ta je karkashin gado ta dauko koko da ya fitsari da ta dauko sai ainihin ta shiga wannan fitsari annabi ya tambaye ta ina fitsarin take ta shige yace ki je wuta ba za ta ci ki ba duk wannan ya tabbata daga sahabbai suna yi sai ce wa amma tabarruku bi asari ghairihi min as-salihin to amma ayi kiyasin wani salihi ko wani ko wani mai daraja a ce to shi ma za a rinka shan fitsarin shi ko ana shan majinan shi ko ana shan ruwan alwalan shi ko kuma kasar da ya alwala a kwashe a cinye sai malam yake cewa wa in qala bihi shurrat hadha alkitab ko da yake daga cikin malaman da suka yi sharhin wannan littafi kan nawawi kan imam an-nawawi sun yi fatawa da cewa yin haka daidai ne wa ghairihi da shi da shi da waɗansu malaman waka za shurahul bukhari haka waɗanda suka yi sharhin sahihul bukhari fa mimma la dalila alaihi wani abu ne wanda yake babu dalili akan shi wannan mas'alar babban mas'ala ce tana daga cikin kurakuran da ke cikin sharhin ibnu hajar fathul bari da kuma sharhin nawawi na sahihu muslim mai suna al-minhaj kine duk inda suka zo hadisan da sahabbai suka albarkatu da wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce to wannan dalili ne akan wani mai daraja wani wali wani salihi shi ma za a iya yi mishi haka wannan ya saba ma shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai kuma ya saba ma shari'ar da su kansu sahabbai din suke akai a garkashin haka ba daidai bane a yanzu wani malami ko wani shehi ko wani wali ko sayyidi yayi fitsari a wani gangami ka je ka diba ka sha na farko haramun ne domin fitsarin shi najasa ne amma fitsarin manzon Allah ba najasa bane idan majina ce majinar shi kazanta ce to ta manzon Allah ba kazanta bace ku kiyaye wannan wadannan suna daga cikin gyare-gyaren dake cikin littafin Fathul Bari da kuma gyare-gyaren dake cikin sharhin Sahih Muslim al-Minhaj bi sharh Muslim Ibn al-Hajjaj haka nan akan samu irin wadannan gyare-gyaren a cikin ainihin sharhin Badruddin al-Aini mai suna Umdatul Qari akan samu irin wadannan gyare-gyaren a cikin sharhin Sahih al-Bukhari na al-Imam Ibn Battal akan samu a cikin ainihin sharhi ko ta'liqin Bukhari na al-Imam Ibn Abi Jamra akan samu wadannan a cikin ainihin sharhin Kishmiri wanda ya akan Sahih al-Bukhari wadannan gyare-gyaren wajibi ne a san cewa tunda ɗan adam ne suka rubuta to kuskure zai iya faruwa to malamai sun amintu akan kuskure amma wannan kurakuren da suka faru a wadannan tafan bai kai a kafirta masu littafan ba bai kai a ce musu ɗan bid'a ba bai kai kuma a ce haramun ne a amfana da wadannan tafan ba wannan matsalar mun yi fama da ita yau kusan shekara 16 a Madina a inda aka samu wasu ɗalibai wasu daga cikin jami'ar Islamiyya suke a lokacin a Madina wasu ɗaliban a cikin garin Madina suke wasu ba ɗan Madina bane irinmu ne waɗanda suka je karatu ƙasar Madina ko waɗanda suka je karatu jami'ar Islamiyya suka ɗauki zafi akan sharhohin Sahih al-Bukhari da sharhin Sahih Muslim saboda ire-iren waɗannan suka je suka tattara ainihin waɗannan sharhohi a nan daidai makabartar Baqi'a inda a yanzu an yi matakala wadda ake shiga makabartar zuwa gare ta suka kunna musu wuta sai da wani malamin Professor Ali Nasir al-Faqih ya je kashe wutar kuma ya kore su ya zauna kuma ya faɗakar da waɗanda suka iya fahimta waɗanda kuma ba su fahimta ba sun riga sun ɗauka wa kansu fatawa ba wanda ba a iya da su a wannan lokaci har Ali Nasir al-Faqih sai da ya rubuta wani ɗan ƙaramin littafi ya tambaye akan waɗannan abubuwa tare da cewa Ibn Baz ya yi wa Fathul Bari gyare-gyare Malam Abdurrahman al-Barraq wani malami ne yanzu haka malamin hadisi da aqida a Riyadh sabon bugu na Fathul Bari wanda shi nake riƙewa ina karantar da Bukhari shi ma ya yi waɗannan gyare-gyare ɗan samu da yawa haka ake yi malami ya rubuta littafi za a dubi wannan malami dai ba mala'ika ba ne ba annabi ba ne ya yi kuskure to sai a gyara kurakuran ba za a ce tunda malami ne abin duk da ya rubuta daidai ba ne ba kuma za a ce ai tunda ya yi kuskure kuma kuskuren ya kafirta shi ba sai a bayyana wa duniya kuskuren amma alheran da ke cikin littafin sun suka fi yawa sai a ɗauke su a aiki da shi wannan shine manhajin da mu ahlus sunna muka yarda da shi duk inda ka ji wani manhaji sabanin haka to ba na ahlus sunna bane a nemi masu shi basu shi kuma su yi bayanin me suke nufi da shi Allah barakatun sarki ya taimaka asalin abin da ya faru kamar yadda wani lokaci da muka zo sharhin wani hadisi cikin Sahih al-Bukhari da ke bayyana cewa Allah na sauka a ƙarshen dare na ɗauki kusan kwanaki 10 ina sharhin wannan hadisi wanda ya kai mu zuwa ga wata magana mai muhimmanci ita ce waɗannan littafai guda biyu da Bukhari da Muslim har da Abu Dawud sun samu maraiki na kasantuwar mafi yawancin waɗanda suka yi musu sharhi in ba duka ba to ba aqidarsu ɗaya da masu littafan ba to kuma akwai haɗari yanzu kamar Sahih Muslim al-Imam Muslim da ya rubuta shi kamar ni da ke karantar da littafin aqida ta ɗaya da ta Muslim manhajina ɗaya da na Imam Muslim manhajina ɗaya da na Imam Muslim aqida ita ce aqidar salaf manhajin shine manhajin salaf mazhabin shine mazhabin salaf to dan haka yanzu karantar da Sahih Muslim gare ni ba abu ne wanda yake zai zama matsala ba ko in zo ina tawilin wasu abubuwa saboda na ji ba su dace da ni ba abin duk da Muslim yake rubutawa yana tabbatar da abin da yake ba zai zama min da matsalar in fahimce shi in bayyana ba to amma in ka samu wanda yake ba aqida yake da ita irin tawa ba ba manhaji yake da shi irin nawa ba ba mazhabi yake da shi irin nawa ba inda zai karantar da sahihu muslim za a san matsala dan haka Allah ya kafar Abubakar gani da yake zai karantar da sahihu muslim sai ya ce to akwai wuraren da in muka zo dole za mu rinka kwana da abin da mai littafin yace saboda aqidar Abubakar gani ta yi ɗaya da ta Imam Muslim manhajin Abubakar gani ya yi ɗaya da na Imam Muslim amma manhajin Abubakar gani ya saba wa na Imam Muslim Abubakar gani yana bin malikiya Muslim kuma yana bin manhajin salaf na malaman hadisi gaba daya to akwai bambanci domin wanda ya rike malikiya wato ya rike layi ɗaya ne wanda ya rike manhajin salaf wararin gumi dukkan mazhabobin ne a matsayin zaidi yadda kawai jiddalili ya tabbata a ƙarƙashin wannan malam da kanshi a karatun farko na Muslim yake to mun saka karatun littafin amma duk inda mai littafin ya saba malikiya to muka dawo ba mu dawo da karatun zuwa ga malikiya to kaga za a yi tanalbitin a wasu wurare za a ji jiki kenan amma ka ga ni yanzu da makamanta na muka ji za mu karantar da Muslim ba mu da matsala saboda aqidar mu daya manhajin mu daya mazhabin mu daya abinda yake tabbatarwa shine za mu tabbatar nawai da sharhin sahih Muslim yana da matsala ta aqida tun daga Imam Muslim tsakanin shi da shi haka Al-Qadi Iyal haka Malam Qudbi haka kusan duk waɗanda suka yi sahih Muslim sharhi hatta shi kanshi Al-Imam Abu Al-Abbas Al-Qurtubi a ƙarƙashin wannan wannan malamin namu ɗaya tamkar da dubu ya ɗauki wannan alƙalami nashi mai albarka wa sahih Muslim sharhi a cikin mujallabi 42 ake fatan a kammala buga shi dan ya kammala rubuta littafin amma ba a kammala buga littafin ba to kuma bugun littafin wani lokacin da gargadan yadda bugun ya kama da gargadan yadda za a rinka shirya mujallaban zuwa ba da dade wannan ba an gama bugawa har zuwa mujallabi 22 amma har yanzu ba a ci rubutun littafin ba amma shi ya gama rubutawa to yanzu da an kama wannan malamin wanda ainihin ne sharhin nan na sahih Muslim wanda ɗaya ne tamkar da dubu a fagen shi ne mazhabin shi ɗaya da Imam Muslim manhajin shi ɗaya da Imam Muslim aqidar shi ɗaya da Imam Muslim to amma yanzu ka ɗauki kamar sahih Bukhari har yanzu babu wani sharhi ɗaya da ya bayyana a duniya na sahih Bukhari kaga ban ce babu ba amma na ce ya bayyana a duniya wanda aqidar mai sharhin da manhajin shi da mazhabin shi ya dace da Imam Al-Bukhari hatta Ibn Hajar yana da matsalolin aqida sabanin Bukhari yana da matsaloli wani lokacin na manhaji sabanin na Bukhari a wurin mazhabi ne sukan dace kashi 95 bisa 100 da Imam Al-Bukhari saboda shi ma malamin hadisi ne amma shi kanshi wani lokacin shafi'iyanci yakan ɗibe shi 5 bisa 100 sai ya kauce sai ya koma zuwa ga mazhabin shafi'i dan haka in ba ku manta ba lokacin da nazo muku da sharhin kitabut tauhid na ainihin wato abinda malam Abdullahi ibn al-Gunayman yake cewa wannan littafin sahih Bukhari yana buƙatar a samu wani bijimin malami daga cikin malaman hadisi waɗanda tasu ta yi ɗaya da Imam Bukhari don su yi sharhin shi haka al'amarin yake jama'a wannan wata magana ce wanda yake ƙalubale ne aka jefa wa ɗaliban ilimi da kuma malaman ilimi a duniya a yanzu muna fatan kuma Allah maɗaukakin sarki zai share wa duniya hawaye akan haka malamai sun sha kuka akan irin wannan kuma wani lokacin a cikin ɗalibansu Allah yake tarawa waɗanda suke wannan abu al-Imam Ali ibn Abdullah ibn al-Madini cewa yake da a ce Allah zai maimaita min rayuwar da ne a baya ba sai na yi takhrijin hadisan annabi na rinka ware sahihai daga waɗanda ba sahihai ba ba sai na bayyana kowane hadisi na bayyana matsayin shi a gefen shi sai zama almajiran shi suka tashi suka yi wannan aiki Nasiruddin al-Albani yau kusan shekara 40 ta wuce yake cewa ina ma da za a samu wani zakakurin malamin hadisi a wannan zamanin ya tashi wa littafin Riyadus Salihin aikin da ya dace da shi wajen takhriji da tahqiqi da sharhi wannan magana da ya faɗi sai buga misali yace kamar Ali Hassan kamar Samir ya bayyana cikin ɗaliban shi Allah cikin iyawar shi sai Ali Hassan ya tashi sai ya tahqiqi littafin Riyadus Salihin tahqiqi ɗaya tamkar da dubu sanin kuma sai ya tashi sharhin riyadus salihin haka ake sai fa ake so in kana da ra'ayi ka furta mai ruwa Allah ya tofa albarka wani shi yana da damar da zai iya zartar da waɗannan abubuwa dan haka jama'ar musulmi abinda muke tattaunawa akan wannan mas'alar ita ce haƙiƙanin al'amarin da ya shafi wannan hadisin da muke tattaunawa akai yana nuna cewa ga sahabin nan ya kira annabi ya salla a gidan shi dan ya maida wurin yin salla shin yanzu wani malami dan yayi salla a wannan wurin sai ka ce to bari kai ma ka tsaya kai salla dan ka samu albarkatuwa da tsayuwar sallar shi a wurin a'a shin wani malami in yayi alwala a yanzu sai ka kwashe kasar alwalar ka zuba aljihu ka je ka rinka barbadawa a miya kana ci a'a me yasa shi ne sai malami yake cewa وهو مخالف لهدي السلف رحمه الله تعالى ينهك يا صابا وشرير مجباتا ألا يجي أنسو فإنهم بنسو مجباتا بجكين صحبه بتابعين ما كانوا يفعلونه باسا أيك تهكا ما أن فيهم أفاضل الصحابة تاربتي واتكين سأكون من ين صحبه كأبو بكر الصديق كما أبو بكر بعد تبقى من أبو بكر صحبه سنة إيبا أفعل ليش سنة كيبا ko suna wawa sai raguwar ruwan alwalai shi wa bakiyatul khulafa'ir rashidin da sauran khalifofi kamar Umar da Usman da Ali haka sama ahadun min as-sahaba wala tabi'in tabaraka bi athar Abi Bakr wa ghayrihi ba ta samun wani cikin sahabbai ya rinka bibiyar Abu Bakar yana diban kasar da Abu Bakar ya taka yana diban kaza yana diban kaza yana ci ba fatabassar bil insaf yace ya kai mai karatu ka lura da wannan magana cikin adalci wala takun asirat taqlid karka zama kamanne karka zama rubatacce na taqlidanci wato kada bin gargajiya da haka muka gada da haka ake yi a duniya ta dube ka ka tsaya ka bi abin da yake daidai da dalili Allah ta'ala al-hadi ila sawa'is sabil yace Allah shi ke shiryawa zuwa ga hanyar da take daidai Allah ya shiryar da mu ka ji fa'ida ta biyu daga cikin fa'idojin hadisin salisan fa'ida ta uku wa min ha ziyaratul ulama wal fudala wal kubara atba'uhum wannan hadisi ya nuna malamai da manyan mutane da masu falala daidai ne su rinka ziyarar mabiyansu malami ya ziyarci almajirin shi a makarantar shi ko a masallacin shi ko a gidan shi wa talbiyatuhum da wa talbiyatuhum da'awati da kuma su malamai su rinka amsa kira da gayyata da almajiran su suke musu almajirin ke ce malam ka ziyarce ni a masallaci na ka ziyarce ni a makaranta ta alga ta malam ka kawo min ziyara gidana daidai ne kai malami ka amsa wa ikramuhum bil maji ila buyutihim kuma su malaman su girmama waɗannan almajirai nasu ta hanyar ziyarar gidajen ɗaliban nasu wa du'a lahum da kuma yi musu addu'a in sun je wannan gida wannan hadisi ya nuna mana haka dan kaga wannan dattijo ya aika annabi ya ji sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam rabi'an darasi na hudu daga cikin darussan da muke dauka cikin wannan hadisi jawazu istida'i al-mafdud al-fadil ya halatta karami ya gayyaci babba karka ce kai babba sai dai kai ka kira shi a'a shi ma zai iya kiranka ya gayyace ka li maslahatin ta'ridu saboda wata maslaha saboda wata bukata da za ta taso a ƙarƙashin haka barka da ke gidan miji za ta iya aikowa cewa baba ka zo karkaci ta yi rashin kunya ba ta yi ba ta yi daidai ƴaƴan annabi suna aiko mishi ya zo Umar yana zuwa gidan ƴaƴan shi annabi Ibrahim yana zuwa gidan auren ƴaƴan shi kai ma babu laifi in ta ce ka zo ka zo idan ɗanka ya ce baba ka zo gidana muna da matsala da matata ko muna da matsala da ƴaƴana ko muna da matsala da matana ko makamantan haka sai ka zo babu laifi ina fata an gane ku je ku saurari wasu kasusuwa yau kusan shekara goma na Yesu da na sa musu rayuwar magabata game da zaman iyali a ciki na bayyana ire-iren waɗannan masu ɗimbin yawa don haka a matsayinka na uba ko dattijo ko hakimi ko mai anguwa ko limami jama'ar ka za su iya cewa suna son ka ziyarce su kenan a matsayinka na director ko ma permanent secretary ko minister ko shugaban wata ma'aikata babu laifi in wani ma'aikacin ka yace ranka ya dade ina son ka zo subsidiary din mu wato ina son ka zo reshen mu dake Kaduna ka zo ka kawo mana ziyara ranka ya dade ina so ka zo gonakin da ka ba mu aiki under agric ka zo ka ziyarce mu karka ce yayi rashin kunta kaje yana daga cikin abubuwan da suka damalmala wannan rayuwar shine manya da ba sa amsa wa kanana irin wannan kuma ba sa zuwa su ga gaban kansu rayuwar aure na daga cikin abin da ya rikita ta shine rashin uba ya tashi ya je gidan ishi ya ga yaya take rayuwa rashin uba ya tashi ya je gidan dan shi ya ga yaya yake rayuwa mun ji madabata daga cikin sahabbai haka suke yi amma ibn al-as da tijani malami ne cikin sahabbai yayin dan shi aure kuma dan nashi ustazu ne muhaddaci abdullahi dan amr ashe matsala na faruwa duk da yake ya san dan shi ustazu ne makaranci muhaddacin qur'ani bai wadatu da cewa ai tunda yana da ilimi a'a wannan duk sai gashi a gidan yanzu sai gama ta daga ta amarya amma kacce kacce ba wanka ba abu ba komai yace lafiya sai ta ce to ai danka tunda ya aure ni ba shi da bukatata kullum mun yake azumi ya kwana sallah kaga ustazu ne ba abin da ya shafe shi dry ustaz dry ustaz ne ma'ana ba abin da ya shafe shi ya kwana sallah ya wuce azumi to ina zai kula matar shi da haka ta kuma sai ta zaman ta kacakata sai ce a nemo shi da aka nemo shi yayi yayi to ka san ustazu suna da aloli masu karfi yaja uban yaja yaja uban yaja sai uban ya kai karar shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kira shi kai me yasa babanka ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce ya manzon Allah sallah ne ce komai azumi ne ce mun ya manzon Allah na zafi lahira ne ce ta duniya ka san ustazai kinki ne haka ake gogarwa da shi saboda haka manzon Allah ya mai fassara aka ga aka sulhunta da kyar ya yadda cewa a cikin kwana kaza zai rinka ainihin sauke Qur'ani a cikin kaza zai rinka sauraron matar shi aka yi wannan sulhu an gano wannan matsalar saboda uban shi ya kai ziyara gidan ba uban bai kai ziyara gidan ba fa a yau da dama mata suna cikin matsaloli waɗanda yake sun rasa wanda za su gaya wa sayyidina Umar dan nan sai gashi ya duro cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yana wurin ishi Hafsa yana mata nasiha ki kwantar da hankalinki ki hakuri karki damu ko da kin ga mijinki ya fi karkata wurin kishi yake in ya sai mata wani abu karki damu karki tashi hankali ki aiko mini ne uban ki zan sai miki haka aikin dattawa ke moderation su shiga tsakani su gyara al'amura sai ka ga zaman aure ya zauna lafiya to amma yau akwai mata da suke cikin kunci ba za ta iya gaya wa kowa ba tana jin kunya ko tana jin nauyi to kai babanta ka bude mata kai mata shimfiɗa ka ba ta dama ta ji cewa akwai freedom of speech za ta yi magana a saurare ta za ta ba da jawabi a share mata hawaye ke uwa ba za ki je ne ki ce to yau wata uku da kawo ki mai kika tara ko kuma zo ai miki register a dashi za ki rinka zubin a dashi ba haka ba za ki je ne ki zauna to yaya ake ciki kina ba ta shawara kina mata nasiha da makamantan haka duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da za su kawo mana gyara a matsayin ka na shugaba ka rinka kai ziyara ka je ka binciki tarihin Sardauna kaji kana zauna a office kai sai ka ga Sardauna ya zo ka fita fitsari eh sai zo sai ka same shi ya zauna akan kujerarka za ka shigo office cikin izza sai ka zo ka ga ga prime minister gaba ɗaya ga shugaban ƙasa akan kujerarka durƙusawa za ka yi fitike za ka yi ka tashi me za ka faɗi sai ce ya na bayan da takarda haka wannan takardar yau kwana nawa me yasa baka sa mata hannu ba ziyara ce ta bazata don haka duk wata shugabantaka za ka ga ba a yin ta ofisoshi a da amma yanzu shugaba ne sai zai zo za a faɗi rana za a faɗi kaza don haka duk a yi rubutanci a yi shara ma'aikata kowa a ɗinka mishi shadda a ce ya sayo ya zo don a gane a yi abinci mai daɗi kowa yana ci shugaba ya ce ashe komai yana tafiya daidai a ce ƙwarai da gaske yan jaridu duk su ɗauka shi kenan sai a je su ma'aikatan sun san ƙarya ne amma aka kawo ziyara ta bazata ita za ta ba da dama a iya gane menene ake ciki don haka malamai kun ji aikinku shugabanni kun ji aikinku iyaye kun ji aikinku rabi'an khamisan na biyar daga cikin darussan da muke samu cikin wannan hadisi jawazin jama'ati fi salatin nafila ya halatta ayi sallar jam'i a sallar nafila ya halatta ayi jam'i a nafila fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama salla fi baiti ikbana radiyallahu anhu sallabihim fi baiti itbana radiyallahu anhu, saboda annabi da yaje gidan wannan dattijo sallar jami'i ya musu karka damu da jin wannan riwaya an ce wasu su sun kebe gefe guda suna ainihin yin hira, amma ya zo a cikin riwayar Bukhari da nan ta Muslim wanda za mu karanta cewa ya yi musu sallar jami'i. Amma ita wannan sallar jami'i kuma ba kowace nafila ce aka iya yi mata sallar jami'i ba, domin wannan sallar malamai sun fassara ta da cewa ta yi daidai da lokacin sallar walaha. To ya zo cikin hadisi annabi yakan yi jami'i a sallar walaha in ta kama. Sabisan na shida, wa minha anna fihi bayana anna sunna fi nawafil an-nahar raka'atani kallay. Wannan hadisi yana nuna mana ashe nafil fili na rana raka'a biyu ake yin su, kamar yadda nafil filin dare su ma raka'a biyu ake, tare da cewa da dare ana iya yin raka'a hudu ayi sallama ayi raka'a hudu ayi sallama, amma nafil fili na rana su wannan magana daya raka'a biyu ake, saboda akwai hadisi sahihi daga sahabi Abdullahi dan Umar a cikin sunanin Tirmidhi wanda take karinci akan riwayar Bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul layl wan nahari masna masna. Wannan riwaya ce sahihi aka karanta tamamul munna, dan haka nafil fili na rana raka'a biyu ake jama'a. Sabi annaba ko yumin ha jawazul kalam wa tahaddath bi hadratil musalli, kaji wata mas'ala. Wannan hadisi yana nuna mana ya halatta ku koma gefe guda kuna hira ga kuma wasu suna sallah, malam ya shiga lahum, amma matukar wannan hira ta ku ba za ta dauki hankalin masu sallah ba. Wa yudkhil alaihim mubsan fi salatihim, matukar ba za ku ruda musu sallah su ba aw nahawihi ko makamantan haka. Amma in ba haka ba, wani yana sallah ku koma wuri guda kuna hira kuma kuna ruda mai sallah, to bai halatta ba. Wani yana sallah ku bude radio ko talabijin a dole sai ku kashe, saboda kar ya samu abin da zai fuskar mishi hankali, amma ma damar abin da zai dauki hankalin shi ga babu lafi. Faminan na takwas, wannan hadisi ya zo imamati zairu mazura burbah. Wannan hadisi ya nuna mana wanda ya ziyara to ya halatta ya limanci wanda aka ziyarta, amma sai inda yarjejeniya, sai inda yardar shi wanda aka ziyarta din. A musulunci baka zuwa gidan mutum kai limanci, baka zuwa masallacin shi kai limanci sai in ya yarda, ko da kai ne malamin shi sai ya gayyace ka masallacin shi ka je, to daga zuwa da baka ture shi ba saboda kai ne babban malami, a sai ka bar shi limanci, amma in yake maka algafata malam bismillah to sai ka karba. An fahimta? Haka ko da kai ne malamin shi in ka je gidan shi kakka zauna akan babbar kujerar da asali tashi ce, haka ko da waye kai, wannan ladabi ne wanda da yawancin mutane ba sa kiyayewa. Idan ka shiga falon mutum sai ka dubi a falon nan ina ne yake zama, to kar ka zauna a wannan wurin, sai in ya ce maka a dawo nan to babu laifi. Ina fata an gane ladabi ne, hadisin yana nan cikin Sahih Muslim. Fasi an natara wa minha zikru man yuttaham bi riba aw nahawha lil a'imma wa ghayrihim. Wannan hadisi ya nuna duk mutanen da ake tuhumar su da wata muguwar dabi'a ko kuma wasu mugayen halaye, to babu laifi a gaya wa limamai su da shugabanni da waɗanda al'amari yake a hannunsu. Ina za mu gane wannan shi ne asalin wancan mutum da suke tuhuma suna ganin munafiki ne, don haka suka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa sun yi kuskure domin mutumin ba munafiki ba ne. An fahimta? Amma wai abin da ya taimake su wajen haka shi ne sun ga yana wasa da dariya da munafukai, don haka sai suka ce shi ma munafiki ne. Haka riwayar Bukhari ta bayyana. A wannan yanayin yana nuna to halaccin gaya wa shugabanni da limamai da waɗanda suka dace, ranka ya daɗe iya wane muna ganin yana da hali kaza, wane yana da hali kaza da makamantan haka. Ina fata an gane. Sai yake cewa liyuta harrara minhu domin a ɗauki mataki, a yi taka tsantsan, a kula da shi, a sa ido a kan shi. An fahimta? To kun ga a yanayin ƙasa da muke zaune irin wannan, sai in su jami'an tsaron ko su shugabannin a shirye suke, amma in ba a shirye suke da irin ɗaukar wannan ragamar ba fa, kai da za ka je ka ce ka ji labarin suwa da 'yan fashi da makami ne za su kawo hari kaza, karshe wani daga cikin jami'an tsaron zai duba musu waya ya ce to wanda ya tona muku asiri wanda ne yace ku kaza ne wadannan abubuwan mushahadun abubuwa ne wadanda yake an sheda su suna faruwa a kasar nan sai da aka ga sai kai taka tsantsa an fahimta jama'a dan haka ku lura da wannan ka'idar da kyau ka'ida amma ana aiki da ita inda babu matsala amma complication na zaman Najeriya wasu abubuwa sai ka rinka yin su da taka tsantsan da kula saboda akwai rashin kwarewa da rashin gogewa da kuma rashin damuwa da aiki ga mafi yawancin waɗanda ake ganin su ne ma'aikatan an fahimta jama'a Allah ya kiyaye ashirar na goma wamin hajawazi kitabatul hadisi wa ghairihi min al-ulum ash-shar'iyya wannan hadisi yana nuna mana halaccin ya halatta a rubuta hadisi da kuma wasu ilmomi na shari'a ina muka ji haka bi qauli Anas ibn Abi saboda Anas ya ce wa dan shi uktub rubuta min wannan hadisi bal hiya mustahabba yace kai rubuta hadisi ma mustahabb ne wa qad jaa fi al-hadisi an-nahy an kitabati al-hadis to amma kuma hadisi ya zo annabi ya hana a rubuta hadisi wa jaa al-izn fihi kuma hadisi ya zo annabi ya yi izini to ya zaka ce wata ran annabi ya hana a rubuta hadisi wata ran kuma ya ce a rubuta fakina sai malamai suka ce kana nahyu liman khifa alayhi ittika'u liman khifa ittika'uhu ala alkitab asalan hanu an hana wanda zai rubuta hadisi ya koma ya dogara da abin da ya rubuta wa tafriqu fi alhijj yake hadda cewa kamar yadda ya dalibai ciki yawancin dalibai ya dogara yana da bulugul maraba ya hadda cewa amma ka je Madina ka ba ga ɗan yara da ƙanana a masallaci an yi musu islamiyya in ka fara shi ta'ala insha Allah fa ta fa min alquran sai ka ce ahkam kitabullah Allah alhamd ma haddace littafin Allah alhamdulillah fa umar ya fara da nasi sai ce ta ya fara ta ta wa kam min almutun sai ce 17 ya ta fara ka haddace sai ce guda 17 da wanne sai ka ce haddace rawi salih da haddace bulugul war sai ka kalle shi sai ka kalle kanka sai ka ga tarin banza mai kai kan shi sai zai gani shi yana kwallaba abin da ya shafe shi na haddace qur'ani ya haddace bulugul war ya haddace rawi salih dole ne mutane su rinka haddar ilimi kuma suna fahimtar ilimi saboda asalin ilimi shine abin da ka haddace kuma ka fahimta ba abin da ke littafi ba saboda haka in ana ganin cewa in ya rubuta zai ci haddacewa to an hana shi ma a tamakkunhi minhu ma damar zai iya haddacewa wal izn liman la yatamakkan min al-hijj sai ya zama an yi izini ne ga wanda ba zai iya hadda ba kun ji fassara da wasu malamai suka yi waɗannan hadisai wakilai suka ce kana nahyu awwalan lima khifa lamma khifa ikhtilatuhu bil qur'an wasu suka ce gaskiya lamari abin da yasa da farko annabi ya hana a rubuta hadisi saboda ana tsoron ana rubuta qur'ani ana rubuta hadisi kada abin ya cuɗe wani yaje ya dauki wani hadisi ya rubuta shi a matsayin aya ce ko ya rubuta wata aya a matsayin wani hadisi ne ina fata an gane wal izni ba'dahu lamma umina min zalika to daga baya sai aka yi izini yayin da aka san cewa yanzu sun gama tantance wannan hadisi ne wannan qur'ani wa kana bayna salaf min as-sahaba wa at-tabi'in khilafun fi jawaz kitabati al-hadith gaskiya an samu sabani tun a zamanin da tun malaman farko game da ya halatta a rubuta hadisi ko bai halatta ba thumma ajma'at al-umma ala jawazha wa istihbabha daga baya sai malaman musulunci suka hadu akan cewa ya halatta a rubuta ainihin hadisi kai ba ma ya halatta ba sunna ce mustahabbiya Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji wannan matsala shine sai sheda da magana su yi a cikin alfiya wannan hana daga cikin darussan da muka ji a wannan hadisi al-bida'a bil ahamm fal ahad duk abin da zaka fara ka fara duban me yake da muhimmanci alamar ya hadu a gabanka ga aure kana bukata ga zuwa aikin hajji ga zuwa aikin hajji ga gina gida a gabanka ka duba wanne ne yake muhimmanci anan karka dubi cewa a ya aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunai na shari'ar musulunci sai a ce maka gaskiya ne amma rukuni ne wanda ana iya jinkirta shi dan annabi sai da ya fara gina gida tukuna sai da ya je aikin hajji annan ma da ya hajji ba sai da ya gina gida saboda haka ya danganci bukata ce da mota da gida wanne ka fi bukata ta iya yi kai ka ce ka fi bukatar gida, wani kuma sai ya ce ya fi bukatar mota. Me yasa ya fi bukatar mota? Baban shi ya ba shi bus quarters, kuna zauna a bus quarters ko an ba shi wani wuri yana zaune, to a matsayin shi na saurayi yanzu me yake bukata? Kuma yana bukatar mota don shi ma ya dan rayya a karkashin wannan. Kullum in za ka fara abu ka rinka aunawa wanne ya fi muhimmanci, kar kawai ka tunkari abu sai daga baya ka zo kai nadama. Sai ce fa innahu sallallahu alaihi wa alihi sallama fi hadisi itban hada bada awwala qudumihi bis salat, akala sannan aka kawo abinci. Wa fi hadisi ziyaratihi li umm sulaim, annabi ya taba ziyara uwar Anas a lokacin da ya ziyarce ta, ita kuma da yake ta gayyace shi ne ya zo ta yi mishi abinci ya ci, yana shiga gidan bada bil akal sai ya fara cin abinci sun masalla sannan sai ya sallah. Saboda kowanne al'amari akwai yanayin shi, nan gayyata cin abinci ne ana zuwa sai aka fara cin abinci, nan gayyata sallah ne ana zuwa sai ya fara sallah. Ya amma muhimma fi hadisi itban huwa salah fa innahu da'ahu laha, abinda yake da muhimmanci a cikin hadisin da gayyatar dattijan cin ita ce sallah, dan haka ya fara da ita. Wa fi hadisi ummu sulaim da'atu lit ta'am, a cikin hadisin ummu sulaim ta sa a gayyace shi don cin abinci, dan haka fa fi kulli wa'idin min al-hadisin bada'a bima du'iya ilayhi, a kowane ɗaya cikin hadisin guda biyu sai annabi ya fara da abin da aka gayyace shi. Da kai ma sai kai nazari, haka ake tsara rayuwa. Kun ga abin da yake wahalar da mu, abin da ni nake fahimta in nace mu ina nufin baƙaƙen fata shine wato mu kullum muna da son kwaikwayo, mu kullum muna da son bin yayi. Ina ganin wannan yana wahalar da mu. Idan ka tashi rayuwa ka dubi yaya kai style ɗin rayuwarka yake, kai naka karka ce ga yadda wani yayi kai ma bari kai haka, mun ya sai ka cuya saboda ba tsarin rayuwar ku ɗaya ba. Misali dan boko ne ma'aikacin gwamnati, sai ka ga irin salon rayuwar shi da abin da yake ci da irin yadda yake buraga ba, kai kuma fa dan kasuwa ne, idan ka biye mishi kai sai ta kwale maka. To amma sai ka ce a kai ba haka zaka dubi ba, zaka dubi to ai fara kuka taso tun da yake ba kai ma sai ka yi. Ina tabbatar muku da cewa wannan ya rusa da yawa daga cikin mutane. Na'am, abokinka ne tare kuka taso, shi ma'aikacin gwamnati ne, babban ma'aikacin gwamnati, sai sai dan ƙareriyar mota ya gina katon gida sai ya amarya sai ya sa, sai ya zama ba shi da ko naira 10,000 a cikin account ɗin shi, saboda nan da kwana 25 albashi zai sake zuwa. Kai kuma ɗan kasuwa kana da jalinka 900,000, kai ma sai ka ce sai ka sai irin wannan mota sai ka siya, sai ka yi ta ba kwana 2 shi ke sai a ji ka daga gidan za ka siyar ko za ka daggani. Saboda style ɗin rayuwar ku ba iri ɗaya ba. Haka a cikin malamai wannan yana wahalar da su. Malam wani ya ji malam wani ya tafi aikin hajji, sai ce tun da wani ya je aikin hajji shi ma sai ya je. Me yuwa shi wani yana da hali ne, me yuwa wani ya biya mishi shi kuma wani bai da hali zai da wanda zai biya mai. Sai ce duk yadda zai zo rinka bin office office palo palo na masu kuɗi sai ya je an biya mai kafin wani lokaci sai zan ya zubar da girman shi. Saboda haka ku yi amfani da abin da Bahaushe yake cewa ba ki da kitsan wance, ba ki da gashin wance to kar ki ce za ki kitsan wance. Bature kuma ya ce kowa ya yanka coat ɗin shi according to size, ka yanka rigar ka daidai da tsawonka, in ba haka ba ka yanka ta tafi tsawonka to ta gaba bunjima. Allah ya kyauta. Malam yace mas'ala ta 12 ko fa'ida ta 12 yace wa min hajawazi istitba'i al-imam wal 'alim ashabuhu li ziyaratin. Sannan wannan hadisi yana nuna cewa liman ko malamin ko wani babba in zai tafi ziyara to daidai ne a samu wasu almajiran shi su raka shi, ba yaje shi kadai ba. Da annabi kun ga annabi shi kadai aka gayyata, amma da ya tashi sai sahabbai suka gayyace sai suka bi shi au biyafa ko kuma a gayyace shi wata walima ko wani biyafa na cin abinci au na hawa ko makamantan haka, kamar buɗe masallaci buɗe makaranta sai malami ya dubi wasu almajiran shi su tafi. Amma fa idza alima anna da'iya la yakrahu zalika, in ya san cewa shi wanda ya gayyace shi ba zai kyamaci haka ba, amma in ya zama zai kyamaci haka to kai ya dubi wannan gayya ya tafi shi kadai ko kuma ya tafi da mutum ɗaya ko makamancin haka. Musamman in sake yin tambihi idan kai malami dan boko ya gayyace ka to kaka dubi mutane da yawa dan boko da sa mutane da yawa a gidansu amma an dan siyasa ne to kwashi mutanen anguwar ma ku tafi gaba da shi kuma dan siyasa in dai dan siyasa ne to mutane yake so cika gidan shi sarki ya tabbata ga Allah ko kun fahimta amma wannan kaida ce amma za ta iya sabawa za iya samun dan boko da yake son jama'a gidan shi da yawa za iya samun dan siyasar da kowa baya son kowa ya zo gidan shi an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka asalifa ashara wa minha jawab ikhbar almar'i an nafsihi bima fihi min aha wannan hadisi ya nuna ya halatta kana da wata larura ka siffanta kanka da ita wala yakunu min ash-shakwa wannan bai cikin korafi ba za a ce yayi korafi ba ko yayi abin da bai dace ba kamar ka ce ni makaho ko kuma haba bakikirin da ni ko kuturu da ni ko ni gurgu ba kana faɗi ne dan ka nakasa halitta Allah ba a wani kwatance ne ya kama misali ittibamu dan malik anan an neme shi da bada hadisin shi ne sai ya faɗi asalin me ya kai ga hadisin na faru sai ya ce makanta ce ta same ni ba na gani sai na gayyato annabi gidana kaga dalilin faɗin makantar ba haka siddan ba ne ya so ya nakasa kanshi to kai ma ya halatta ba ka iya faɗin haka an fahimta jama'a babu laifi in kai haka insha Allah sai ce wannan ha na daga ciki bayanu annahu kana fil madina masajid lil jama'a wannan hadisin yana nuna mana ashe a Madina ba masallacin annabi ne kawai ba akwai masallatai da yawa suwa masjidihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam banda masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda kada ake so ka gane masallatan da ke cikin garin Madina da su kai falalar masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin Makka akwai masallatai har sallar Juma'a ga Ka'aba can ana yi ga kuma nan ana sallar Juma'a babu laifi amma abinda ake so ka gane waɗannan masallatan ba su kai falalar sallah a masallacin Ka'aba ba saboda haka ba nan ne a ce duk Makka sai a ce to masallaci ɗaya duk Madina masallaci ɗaya a'a za a iya samun wasu masallatai saboda kaga gashi yanzu a cikin garin Madina ne dattijan nan yake limanci ga mutanen anguwar shi idan bai samu zuwa ba shi ne sai ya ce manzon Allah ya zo ya salla a gidan shi dan ya rinka yin salla a wurin kaga ya nuna a cikin Madina ne amma ga masjid jama'a ina fata an gane haka a yanzu za ka ga ga masallatai nan kusa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa minha jawaz at-takhalluf 'ala al-jama'a fi al-matar wa al-dhulma wannan hadisi yana nuna mana in aka samu ruwan sama ko duhu wanda zai cutar ko takura ka to babu ne shi suka iya yin sallah a gida wa na'u zalika ko makamantan haka in ya zama akwai wata matsala kamar ruwan sama ko duhu dan wannan dattijan yayi kukan cewa idan ruwan sama ya sauka ga duhu ga shi dama baya gani sosai ga kuma makwarara da ta girma tsakanin gidan shi da masallacin shi ne yake so ya rinka yin sallah a gida annabi ya zo ya nuna mai wurin sallah annabi kuma ya nuna mai dalili akan waɗannan larurorin za su iya tsare namiji daga fita sallah kenan ina fata an gane as-sadisa ashar fa'ida ta 16 wa min ittikhadi mawdi'in mu'ayyan lis-salah wannan ya nuna a cikin gidanka ko a ɗakin ka zaka iya ware wani wuri domin yin sallah wa amma an-nahy an iqami mawdi'in mu'ayyan min al-masjid fa fihi hadithun to kar kuma ka ce a ba an hana mutum ya tattalu wani wuri domin yin sallah sai ka ce a masallaci ne a masallaci karka ce nan wurin na wani ta haka duk wanda ya zauna ba dole ya tashi a ɗakin Allah amma ɗakin ka a cikin gidanka zaka iya ware wani wuri ka ce nan wurin zaka rinka yin sallah za ka amma ka tazo ta aje wani abu ka ce dauke nan wurin sallah ka yi in ta je za ka sallah kai ma za ka sai ka ce a samu wurin ki nan na wurin amma a masallaci bai halaka da ko kai ne sarki ko kai ka gina masallacin kar a wani a ware wani wuri a ce nan naka ne sai sa masallatan juma'a da suke ware wani wuri nan wurin komishina ne nan wurin ciyaman ne nan wurin mai martaba ne ya zama ba a haɗa sahu ba ga wuri an bar wani kufai wannan kuskure ne musamman a ce har an zo ba a tada sallah to balle kuma a ce wannan sahun gaba ɗaya an aje shi na mai martaba ne in ya tsaya shi kadai a sahun to shi ke ɗin sai dai sauran sahu kuma mutane su sahu a baya sai zama shi kadai ne kun ga a musulunci
to sallar duk waɗanda ke bayan mai martaba ba ta yi ba. Hadisi ne sahihi ya zo cikin sunan Tirmidhi. Idan ka tsaya a sahun da gaba akwai kafa ka ki shiga, to kai ba ka da sallah. Dan haka ku kiyaye masallatan juma'a da suke warewa irin wannan, a ce mai martaba sai ka ga sarki ya tsaya shi kadai akan sahu kamar dukka, wallahi bai halatta da ku ji tsoron Allah. Kuma ka zo masallaci wa annal masajida lillah, dan in kai wannan magana sai ce to ana nufin tsoron ba a girmama manya sai a ce ana girmamawa. Dan galibi hujja da suke tawa ke da sun ce a su suna girmama manya. Ina fata an gane. A masallaci ba jirgin sama ba ne, masallaci ba mota ba ce. Jirgin sama ne za a iya cewa waɗannan kujerun a bar wa ne, mota a ce wannan kujera a bar wa ne, amma masallaci a duk wanda ya zo shi ne zai shiga cikin sahu. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Shi ne sai malam yake cewa rawahu Abu Dawud wa huwa mahmulun ala ma idza istalzama riya'an wa nahwu, wa sayati tamam al-bahth fi hadha fi kitab as-salah in sha Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab wa ilayhi al-marji' wal ma'ab wa huwa hasbuna wa ni'mal wakeel. Jama'a kun ji karshen wannan sharh hadisi. Sai Imam Muslim yace haddathani Abu Bakr ibn Nafi' al-Anbari al-Abdi, haddathani Abu Bakr ibn Nafi' al-Abdi, حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا ثابت عن انس قال حدثني عتبان بن مالك انكم كاد انس سيرويت حديث كاي تيه daga عتبان بن مالك يتي عتبان بن مالك وني دتيجني انه اميا في مكانتا تكاماشي فارسل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سي ايكا ومنزل الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يتي تعال يا من زن الله كذو جدانا فحط لي مسجدا فذانا من ونوري كطارا من ونوري عند بيرن أين صلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله يذو جدان ومن دتيج وجاء قومه دنجن دتيجا متانا أن قواسوما سكذو جدان ومعت رجل منهم تودجتكين سيسي أكواري ومتون أكسبان تاشد منافنشي يقال له مالك بن الدخشن. انا تيمش مالك بن الدخشن. ثم ذكر نحو حديث سليمان ابن المغيرة. فان سنشي من الرواية يا ام بتي حديث كمر يد سليمان بن المغيرة يرويته حديث بما كرمت عبايا. كن جروايينكو كن جوانا الرواية مسلم يكاوتني دنيا بينا وصل فزا بوسامو دقا اينهم وانا غينا. الله مدعوك كنسركي يتيمكا. Jama'ar musulmi, da ƙarshen wannan hadisi da muka karanta shi ne ya ƙarƙare mana sharhin wannan malami da nake bibiya, wanda nake shi ne zan mayar da shi babbar madogara insha Allahu ta'ala a cikin ainihin wannan karatu da muke na Muslim. Kamar da kuka ji ɗazu nake faɗi, sharhi ne wanda in an gama buga shi zai zama mujalladi 42 ko ya kai 50 ma. Gashi a yau da karanta wannan hadisi ya karkare mana, mun karkare mujalladi na farko na asalin sharhin sahihu Muslim banda mujalladi ɗaya da na biyu na muqaddima inda kumanta ba. Insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da ainihin karatu waɗannan ainihin hadisai na sahihu Muslim daga cikin ainihin wato sharhi na wannan malamin da kuma matanin sahihu Muslim ɗin insha Allahu ta'ala. Babban malami ne الشيخ العلامة المحدث محمد ابن علي ابن آدم ابن موسى الإثيوبي. الله مرأوك كنسان كيفا كامشد الخير. كما يبدأك جميك كراتبك من هكينا نينا كرمتد وطن من لتتفيد شرح المسلم لشرح النسائي لتنسكين جنحو دستف دسورنسو الجامع الأبرار أخبرنا كافا عن أينهم مكة. إذا كابروا مصفلا كاته ذاك ذو شارع منصور ga masallacin nan katon masallaci a hannunka na dama. Idan kuma ka aiminto daga shari'a Mansur ne ga ainihin wato ofishin Toshiba, sannake kuma daga ɓangaren ka na hagu ga masallacin nan Hayyul Abrar. Sunan masallacin kenan Jami'ul Abrar a anguwan Nakasa. Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Babun ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا akwai wannan babin a cikin littafin ku na'am
na'am kawo na ku karanta
a cikin takun iska abin da yake cewa babu dalili ala anna man radiya billahi rabba babin da ke bayyana dalili akan wanda bai yarda da Allah ne ubangijin shi wa bil islam dinin ya yarda cewa musulunci ne addinin shi wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama rasula ya yarda da muhammad shine manzo fa huwa mu'minun wannan mutum mu'mini ne wa in irtakaba al ma'asi al kaba'ir ko da ya aikata zunubai manya-manya daga cikin ainihin wato su zunubai din kamar yadda na faɗi a ɗazu kuma mun karanta a can baya dama malam Muhammad Ali Adam ya ce babukan nan dai ba musulun ne ya yi su ba don haka in ya zo ya ga akwai gyara zai rinka gyarawa ya kafa nashi don haka a cikin muska ta wadda ita ce na mayar da wato kofin na wanda na mayar shi ne madogara cewa ya babin zaka fa'amal imani man rabiya billahi rabba babin da ke bayyana wanda duk ya yarda da Allah ubangijin shi to ya ɗanɗani zaƙin imani wa bil islam dina wanda duk ya yarda musulunci ne addinin shi to ya ɗanɗani zaƙin imani fa bi muhammadin rasula kuma in ya yarda cewa muhammad manzon Allah ne to lallai ya ɗanɗani zaƙin imani bayan da ya kulla wannan babu sai ya ce haddathana muhammad ibn yahya ibn abi umar al-makki wa bishr ibn al-hakam al-imam muslim ya samu wannan hadisi daga malaman shi guda biyu da malam muhammad dan yahya da malam bishr dan hakam ina fata an gane wannan sunan shi ne hausa galibi suke gurbatawa bishr ko bashir amma hausa suna iya kiyaye sunan bashir amma bishir ne sai da hausa su ce bashar da wahala ka ji suna bashar a musulunci ko kuma a sunayen laraba don ma'anar bashar kawai mutum the man to bishir ne amma galibi sai a ce bashar to bashar din eh ka kuma su kan ce bishir din ko ko mun cikin zage za ka samu gashi har da anguwar bishir ko bishar ne ta nan to ka bi ta ba قال ودنا معلمين سكتي حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب دغ عباس بن عبد المطلب ومن دبر حديثه يدبر من قال الله لا اله الا هو انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بتيج عباس yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kula yana cewa za ka fa'amal imani man radiya billahi rabba wanda duk ya yarda da Allah ne ubangijin shi Allah ya halicce shi Allah ke gudanar da shi Allah kadai zai bashi doka ya bi Allah kadai ke da ta cewa a rayuwar shi shine ma'anar rabbaniya din ba wai kai ka yarda Allah ya halicce ka ba a'a ka dauki cewa komai naka Allah ne Allah ke gudanar da kai Allah ke azurta ka Allah ke wadata ka Allah ke maka komai kuma Allah ne kawai yake da ta cewa a rayuwarka to wanda duk ya yarda da wannan to ya ɗanɗani zaƙin imani wa bil islam dinan ya yarda cewa addini kadai a wurin Allah shine musulunci bayan musulunci duk wani abu da ake a duniya sunan shi san zuciya ba sunan shi addini ba wa bi muhammadin rasula sannan kuma yadda cewa muhammad shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har duniya ta tashi Allah madaukakin sarki ba zai sake aiko wani manzo ba in ba manzo Isa da zai dawo ba shi ko zai dawo ne a matsayin dadaddan annabi ne da ya dawo don ya karasa wasu ayyuka kuma zai dawo ne ba a matsayin annabi ba zai dawo ne a matsayin cikin al'umma annabi muhammad don daraja ta karu gare shi ina fata an gane a ƙarƙashin wannan in ka fahimci haka a wannan zamanna da annabi ya zo har zuwa duniya ta tashi babu wanda za a kira shi rasulullahi duk wanda aka kira shi rasulullahi ya amsa to ya kafirta ko wanda ya kira shi ma ya kafirta dan haka an je yakin Badar an je yakin Ahzab sai sayyidina Umar ya tunci takarda ta At-Taura sai ya je ya iya karatun Larabci sai yana karantawa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi fuskar shi ta murtuke hankalin shi ya tashi sai da Abu Bakar ya kade hannun Umar ya nemi shi fada kai kana karanta wani littafi a gaban shi kana garan shi ya baci shine manzon Allah ya fada akan haka yace wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani da Annabi Musa yau zai dawo da Annabi Musa na da rai Allah bai halatta ya bi At-Taura ba sai dai biyu dan haka jama'a manzon Allah wahdahu la sharika lahu fi risalati wan nubuwwa wal ittiba'i fi hadhihi al-umma dan haka waɗanda suke daukar zabura suna wa'azi da ita sun bata ya kai ka iya gane ma zaburar ce duk wani littafi da Allah ya saukar wa annabawan da Allah bai alƙawarin zai tsare waɗannan tafan ba sai al-Qur'ani ya kai ka iya gane zaburar ce sai ka je wani ƙauye sai ka ga an ce ga malam mai zabura sai shi da zabura yake wa'azi bai da Qur'ani karamakallahu ka bace ka tuba Allah ya kiyaye gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk wanda manzon Allah shi ne manzon Allah ba wani manzo bayan shi to wannan mutumin ya dandane zakin imani Allahu akbar dandanar zakin imani daraja ce daga cikin darajoji wanda duk bai kai wannan darajar ba to akwai rauni ko kuma akwai ainihin wato shakka cikin imani shi wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisin da Muslim kadai ya rawaito Buhari bai rawaito shi ba amma bayan ainihin Imam Muslim an samu daga cikin malamai al-Imam Tirmidhi da Ahmad sun rawaito wannan hadisi Tirmidhi da rawaito shi ma yace kyakkyawan hadisi ne kuma ingantacce Allah madaukakin sarki ya taimaka dangane da fa'idojin wannan hadisi ma ne yake cewa al-hasu 'ala ar-riba bi hadhihi al-umuri ath-thalatha wa anna man radiya biha wajada ta'm al-iman wannan hadisi ya zo ne dan ya kwadaitar da mu akan yarda da Allah a matsayin ubangiji yadda da manzon Allah a matsayin manzon Allah yadda da musulunci a matsayin addini inna ad-dina 'inda Allahi al-islam addini kada a wurin Allah shine musulunci wa man yattabi ghayra al-islam deenan duk abin da mutum yazo yana yi in kace mishi wannan menene musulunci ne in yace eh to ba mu yi kai amma ba musulunci bane eh to kaji Allah ya ce duk wanda ya kama wani abu da nufin addini amma abin ba musulunci bane falan yuqbala minhu Allah ba zai karba ba huwa fil akhirati min al khasirin ranan lahira zai yi asara kada Allah ya nuna mana wannan matsayi wa minha bayan tafawut ahli al iman fihi wannan hadisi yana nuna masu imani to martaba martaba suke akai wato imani ba abu daya bane na wani yana fin na wani imani kamar jarabawa ce wani ya tika ka fi wani ku yi daidai da wani a wani wurin ku daidai a wani wurin ku saba shi ne sai yake cewa fa inna minhum man wasala ghayatahu wa wajada halawatahu daga cikin mu'minai akwai waɗanda ya kai kololuwa ta imani ya zan yana samun ɗanɗanon imani a zuciyar shi an gano wa nasiya kadrar duniya ya manta duk wata dauɗa da wata ƙazanta ta duniya imani kawai ya tasa a gaba wasta'nasa bi zikrillah yana samun natsuwa da ambaton Allah duniya ba ta dame shi ba zikirin Allah ambaton Allah biyayyar Allah ita ta dame shi watma'anna qalbuhu bihi kuma ya natsu da ambaton Allah din zuciyar shi ta samu yaqini akan haka ala bi zikrillah tatma'innu al-qulub da ambaton Allah zukata suke natsuwa shi yasa kai kokari ya kai dan uwa musulmi ka kasance kamar yadda manzon Allah yake la yazadu lisanuka ratban bi zikrillah harshen ka yana cikin ambaton Allah in ana tsaye wanda zikirin ake a zaune wanda iri ake a kwance wanda iri ake in za a shiga masallaci wanda iri ake in za a fita wanda ake in za a shiga ban daki wanda ake idan za a fita daga ban daki wanda ake kasuwa in za a shiga wanda zikiri ake in za a shiga kasuwa idan za a hawa abin hawa wanda zikiri ake idan wata mas'ala ta faru wanda zikiri ake ya zama kana cike da zikiri ma damar kana cike da zikiri to ba za ka zama da falallu ba, kuma duk abin da ya faru zai zama kai baya jinji zaka kana da natsuwa. Alladheena aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Mu'minai suna samun natsuwa da ambaton Allah, to ambaton Allah lallai shine ke natsar da zukata. Wa minha anna ta'birahu bi dhawqi dun ash-shab'i wa nahwihi yadullu ala anna hadha al-qadr min al-istihla. Kenan da annabi ya tashi sai ce ya tsamfani zaƙin imani, bai ce ya koshi da imani ba, sai ce ya ɗanɗana, sai ce wannan yana nuna ma'aunin shi ne daga ɗanɗanawa. Wa in kana fi nafsihi ko rafi'an illa annahu laysa zati maqsudin alladhi yajibu an yaqifa indahu bal huwa yazdadu. Kaga abinda ka ci ka koshi, wannan magana ta ƙare a kai. Tunda ka riga ka koshi zaka ga baka buƙatar ƙari, to amma abin da yake zuƙar shi ake ɗanɗana shi ake ta, za ga ana daɗewa ana zuƙa, sannan kuma ta haka ne ake iya gane wane ya ɗanɗana da yawa ya fi wane. Kuma fata an gane don haka yake adiri da ɗanɗanawa. Kuma wannan shi ne taƙaitaccen sharhin da ainihin malam iya wannan hadisi. Sai kuma ya ce babu bayani adadi shu'abul imani wa afdaliha wa adnaha wa kaunul haya'i min al-imani. Me yace a cikin taku nuskar ka ga nan Allah yace babu bayani adadi shu'abul imani, babin da ke bayani akan imanin jama'a kamar bishiya ce, to yana da rassa, yana da branches. Wadannan rassa, wannan karatu zai bayyana mana guda nawa ne. Wa afdaliha, daga cikin waɗannan rassa wanda reshe ne yafi falala. Wa adnaha, wanda reshe ne yafi kusa yadda za ka iya tsinko shi a kusa. Wa fadilatul haya, a cikin wannan babu za mu ji falalar kunya, kunya modesty, alhaya kunya tana da falala. To a cikin wannan karatu za mu ji falalar kunya. Wa kaunihi min al-imani, a cikin wannan karatu za mu ji cewa kunya tana daga cikin imani. Malam a cikin tashi duka musta sai yake cewa babu bayani adadi shu'abul imani wa afdaliha wa adnaha wa kauni al-haya'i min al-iman. Qala haddathana Ubaydullah ibn Sa'id wa Abd ibn Humayd qala haddathana Abu Amir al-Aqdi حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبا. من ذن الله صلى الله عليه واله وسلم يجي ايماني ينا درسا سبعين دوان ابو سيدي فتي ان كان با سبعين دوان ابو والحياء شعبه من الايمان. Manzon Allah yake kunya reshe ce ɗaya daga cikin rassan imani, don haka duk mutumin da yayin yana da kunya to yana da wani reshe daga cikin rassa na imanin kenan, wanda kuma duk ya rasa kunya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaihi, al'amari ya rikice mishi kenan, yana da asara mai girma na wani bangare na imani. Qala haddathana Zuhair ibn Harb حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره. الامام ابو صالح السمان الماجر ابو هريره ني يتي يا كرفو daga malamin shi al-imam abu huraira. Qala abu huraira yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, banza Allah yace al-iman bid'un wa sab'una, imani 70 da wani abu ne, aw bid'un wa 60 shu'ba, ko kuma 60 da wani abu ne reshe. Anan an dan samu shakka ne a riwaya cewa 70 da wani abu ko 60 da wani abu. Fa afdaliha, mafi falala daga cikin rassa na imani, qaulu la ilaha illallah, fadin la ilaha illallah. Kaji duk wanda ka ji ya fadi la ilaha illallah, to yana da reshe mafi girma da falala na imani. Ta karka kafir kashi, karka taba jinin shi, karka taba dukiyar shi, illa bi haqqiha, sai in ya taba la ilaha illallah, sai in ya taba haqqin shari'ar musulunci.
to in ya taba haƙƙin la ilaha illallah kuma ba ni ne da kai za mu halaka shi ko mu kashe shi ko mu buga mishi bomba. Shari'ar musulunci tana da nata tsarin wajen gabatar da wanda ya rubba a karanta mai doka a bayyana mishi yana da ta cewa saboda haka dole ne musulmi kusancewa ahlus sunna su kadai ne suka abbara suka fassara yaya haƙiƙanin shari'ar musulunci take. Duk wasu ƴan takife daga cikin khawarijawa da murji'awa sun yi wa nasoshi fassara ne daidai da yadda nasoshin za su biya musu bukata. Sai dai ina mai bakin ciki da takaicin cewa in na ce ahlus sunna a Najeriya mutanen Najeriya galibi ba sa fahimta sai su fahimci an ce ahlus sunna waɗannan mutane da suke gani sun cika gari da hayaniya suna cewa kansu ahlus sunna. Na'am za a iya samun ahlus sunna daga cikinsu amma karka ɗauka cewa abinda waɗannan mutanen suke aikatawa shine asalin sunna ɗin domin da yawancinsu sun jahilci mecece sunna. Da kaka fassara aikinsu cewa shine abinda ake nufi da ahlus sunna ɗin ta iya yiwuwa mubda'ul ahlus sunna ne suna da'awa ne suna yiwuwa kamar yadda kullum muke gaya wa kafirai ku daina duban abin da wasu musulmi suke aikatawa ku fassara musulunci da haka ku je ku san menene musulunci ba wai abin da kuka ga wasu musulmi suna sai ku ce wannan shine musulunci ba. Kamar yadda mu ma musulmi ba daidai bane duk abin da muka ga wani Kirista yayi sai mu interpreting cewa wannan shine Christianity mu je mu ga menene sakon Christianity. Kuskure na farko da aka samu a Christianity wanda yake ba shi ne asalin addinin Annabi Isa ba cewa Allah yana da ɗa, Allah yana da uba, Allah yana da mata, Allah uku ne. Kaga ashe yanzu in ka bi suna cewa Allah uku ne ba daidai bane ka ce wannan shi ne addinin Annabi Isa daga haka ka zagi Annabi Isa. To haka abinda kuke gani ya ku waɗanda ku ba ku yadda ku cewa kanku ahlus sunna ba in ku ga wasu suna aikata abu suna cewa su ne ahlus sunna ku bari tukuna a tabbatar haka ahlus sunna suke dan matsala ita ce shekara 800 da ta wuce ko 700 da ta wuce da sharhin 40 hadis al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali littafin shi mai suna ainihin wato Jami'ul Ulum wal Hikam yake cewa ahlus sunna a cikin kowane zamani sun suka fi karanci a cikin malaman duniya a kowane zamani ahlus sunna sun suka fi karanci. To a yanzu galibi ana fassara ahlus sunna ne da tattaruwa a wata kungiya kasantuwar malami ya rijista kanshi da wata kungiya sai a ce ahlus sunna ne amma wannan ba shi ne ma'auni a shar'ance ba. Da farko tukuna ku sani ita wannan sunna tana da malamai sai ka je ka zauna ka yi karatu a hannun waɗannan malaman su waɗannan malaman sun yi takharrujinka sun yi graduating sun tabbatar ka iya ka san abin da ya kamata don haka ba a taɓa samun ahlus sunna sun yi yawan tabbatawa ba. To kaga na faɗa haka sai kai mamaki don kai kana tare da ahlus sunna ƴan takifi sai ka ce to yaya amma ga wasu a'a ka bi a hankali har Allah ya kai ka nan da baka fahimci su waye ahlus sunna. Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka jama'ar musulmi kun ji duk wanda ya ci ahlus sunna ne ba shi da gaggawar kafirtawa ba shi da gaggawar bid'antarwa ba shi da ɗaukar doka ta hukunta wanda ya kafirci ko ya fasikci ainihin a hannun shi amma ahlus sunna kuma ba su da tsoron bayani za su bayyana duk abin da yake gaskiya ne ya rage wanda ya ɗauka ya ɗauka wanda kuma bai ɗauka ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wannan hadisi da shi na farkon da wannan da muka karanta hadisi ne wanda yake ainihin wato Bukhari da Muslim sun rawaito shi hadisin Abu Huraira ina fata an gane. Sannan al-Imam Muslim ya fitar da shi kamar yadda kaji Bukhari ya fitar da shi daga cikin malamai kuma an samu Abu Dawud da Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad da Ibn Manda da al-Imam Abu Nu'aym da Ibn Hibban dukkansu sun fitar da wannan hadisi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am. To akwai na'am masha Allah hakan afdaluha fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah mafi falala daga cikin rassa na ainihin wato imani shine fadin la ilaha illallah wa adnaha reshi mafi kasa reshi mafi kusanci mafi kaskanci kasa kasa wanda yake kowa zai iya taba shi shine imafatul adha anit tariqi kawar da duk abin da zai cutar da mutane daga kan hanya duk mutumin da yake tafiya a mota ne a babur ne a menene ko a kasa yaga wani abu da zai cutar da mutane sai ya tsaya kawar da wannan abu to dalili ne akan ya taka mafi kaskanci mafi kasa daga cikin ainihin wato rasa na imani ya same shi kenan haka da za a samu wani kwalbati a anguwarku ko a garinku ko a wani wuri ko a ina ne yana baiwa mutane wahala sai ka ɗauki ragamar gyara shi ba dan kuma dan yana cutar da mutane yana cutar da dabbobi tsofaffi yara nakasassu duk wannan in ka yana daga cikin imafatul adha ka kawar da abin da zai cutar da mutane daga kan hanya ashe kun ga kenan yana nuna musulunci yana alakanta hatta zama tare da mutane zamantakewarka a wuri yadda zaka gudanar da rayuwa na da alaka da imaninka an fahimta jama'a ka ji reshe ne daga cikin rasa na imani sai kuma yace wal haya'u shu'batun min al iman ita ma kunya reshe ce daga cikin rasa na imani dan haka dan uwa karka sake kai alfahari da cewa kai fa baka da kunya a lalle ka zan kana da kunya kuma ka zan kana jin kunya yasa wani sahabi ya zo da dan uwan shi ne mishi fada sai dai ba ka nan ka cika jin kunya shi yasa mutane ke rena ka wallahi wannan kunya ta ka sai ta kai ka tabaro ka sai manzo Allah ya ce da'ahu ka rabu da shi ka daina mai wannan wa'azi fa innal haya'a min al imani kunya ai imani ce dan me zaka ce ta yi mai yawa imani baya yawa dan haka kunya daraja ce imani ne ina mata mata ku aka sani da siffantawa da kunya duk lokacin da ya zama baki da kunya zaki iya zuwa kira ta gaban maza ko kira ta kaza to darajar ki ta watsi ba burge maza kike ba ki zo kira ta gaban maza kina dagogoro kina ganin kin burge wato ke baki da kunya Allah ya kiyaye mawaki yake cewa saqafan nasifu wa lam turid isqatahu fatanawalathu waltaqatna bil yadi yace wai matan makwabcin shi ce ta fito za ta wuce ta gaban shi sai galanta ya sulbu ya fadi saboda yadda mata suke da kunya a wannan lokaci da ta tsuguna za ta dauko wannan gele da hannunta daya sai kuma ta sa daya hannunta sai ta kare fuskar ta ba ta so wadanta ta ji yadda mata suke da kunya a da haka kuma wani mawakin ya sake cewa wa ahuddu tarfiya in badat li jarati hatta tuwari jarati naswaha yace idan matar makwabci na ta fito nakan kai da fuska ta har sai ta wuce sai ya tabbata ga Allah waɗannan mawakan da na ba mu labarin waƙoƙin su da saƙon da ke cikin waƙoƙin jama'a sai rayu ne kaf kafin musulunci ya zo amma kun ga suna alfahari da kunya da musulunci ya zo sai ya karfafi balarabe akan jin kunya da musulunci ya zo sai ya gina musulmi akan jin kunya sai da haka ku tarbiyyanci ƴaƴa akan jin kunya mazansu da matansu malamai ku tarbiyyanci almajiranku mazansu da matansu akan jin kunya daraja ce duk abin da ya ja mana al'amari yanzu ya rikice fa rashin kunya ce daya tashi a tsakiyar manya amma baya jin kunya kowa to ba zai ji magana kowa ba yarinya ba ta jin magana kowa dan haka ba za ta saurari kowa ba mafi yawancin uwayen mu a da an yi musu aure ne ba auren dole ba amma aure ne iyayensu suka yi musu na zaɓi a bisa dacewa saboda kunya kuma sai ta karba sai ran da aka yi ta ɗakin miji sannan an yi dubar kai za ta gane waye mijinta saboda tana jin kunya tana girmama iyayenta sai ta yi biyayya dan haka yanzu sai in ka binciki uwarka yau shekara ta 50 a ɗakin miji
dan matan zamani a yau saboda ba kunya ta yi digiri ta yi NCE ta yi WAEC ta yi Channel 2 kowace shugabantaka ta tara a gidanta aurenta nawa yau saboda ita ba ta da kunya to wannan kunya daraja ce jama'a to sannan duk wani abu da zai lalata kunyar ƴaƴanku ku yi kokari ku raba su da shi akwai tashoshin talabijin da ke lalatar da tarbiyyar ƴaƴa amma mafi hadarin abin da ke lalata tarbiyyar ƴaƴa a yanzu su ne social networks Bluetooth menene yake da suna abin nan wannan rikiya ta bada ga Allah ha a duk taron ustazo da ba ruwan suna da shi wannan irin hanyar na zamani wanda ta cikin shi ake samu blackberry bibi bibi chat gayu ke da su sun san abin su bibi chat isu social network kyauta ne ake raba bayanai a ciki ku ta ganin hotunan matan aure da ƴan mata wata marasa kunyar har farjinta take ɗaukar hoton shi ta tura wa saurayi da daddare hoton ya gani yaya farjinta yake a yanzu haka da daddare sai ta sa kamera sai ta tura mishi kuma hoton ya je ya ga farjinta da daddare ina kunya kai da kaso wa ƴarka blackberry ka san ma'anar blackberry ke da kika so ya ƙarki blackberry kin san ma'anar blackberry abubuwa ne waɗanda asali ta yi waɗanda suka yi su suna da nasu manufofin amma an juya an mai da su wasu irin abubuwa daban sun ɗauki wasu ma'anoni na daban fasikanci da fajirci da ɓarnar da ake yi a yau da blackberry a duniya wuta ta alherin da yake cikin blackberry don haka in ka ce wa ƴarka blackberry kai marmaza ka karbe domin tun ba ta da ra'ayin wasu abubuwa da ake kaɗowa a ciki har sai an sa mata ra'ayi samari ne waɗanda za su san yadda za su rinka tura wasu saƙonni yadda har sai wata ran ta ba da ansa kafin wani lokaci shi ke nan sai a same ta ta yi nisa a cikinsu social networks haka sukan kira su Allah kiyaye wannan hadisin Abu Hurairah kamar da muka faɗi Bukhari da Muslim suka rawaito shi al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Ahmad duk sun fitar da shi Abu Nu'aymin da ainihin Ibn Manda da Ibn Hibban duk sun fitar da shi Allah kiyaye mas'ala ta uku ta wannan hadisi fi fawaidihi minha bayanu anna al-iman lahu shu'abun kathira wannan hadisi yana nuna cewa imani yana da rassa masu yawa ومنها ما بجته أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وتمسألة بجمع ودفع ذكرة ثم بجمع وريبت إن شاء الله تعالى إتتشن أيتنا بجته إيمان كوباش بجته بجمد أهل السنة سكا أكي إتتشن أيك ما إيماني بأنك صلى إيماني أجل إيماني zakka imani ce duka waɗannan ayyuka zikirin imani ne karatun alqur'ani imani ne wannan hadisi yana nuna mana haka ina za mu gane haka ka ga fasasshiyar kwalba ko ka ga reza da za ta cutar da wani ka ɗauke za ka ce wannan menene imani ne amma ka ga ba wani abu ka kudurce ba aiki ne ka yi amma an kira shi ne imani wannan ita ce magana da take daidai وخالف فيه بعضهم قلت انسى مرسس صعب اكن هكا ولا اعتداد به با ابو نوراب بدون من مغانا تاسو كما تقدم بيانه مفصلا اول كتاب الايمان ومنها بيان عظم شان الحياه وان الحديث هنا نونا كنا حرام رنت هنا ده جلما وانه من افضل الشعب كما كنيا تنا daga cikin mafi falalar rassa na ainihin imani iz yad'u ila baqiyati ash-sha'b saboda ita kunya takan kai mai ita ya aikata sauran rassa na imani din ma damar kana da kunya za ka yi sallah ma damar kana da kunya ba za ka yi ƙarya ba ma damar kana da to kunya tana da alherai masu ɗimbin yawa ƙwarai da gaske ina fata an gane faman kana hayyan
فإن حياءه يدعوه إلى أن يعمل بمقتضى إيمانه wanda bai yake da imani wanda bai yake da kunya
zaka ga kunya shi ta dace zuwa ga aikata abubuwan da imani shi lazim ta mishi wata jannat ma yunaqidu kuma saboda yana da kunya to yana nisanta abubuwan da ke saba wa imani shi rabi annahu ومنها ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قوله أعلاها قول لا إله إلا الله ما يستدل به من يقول إن هذه الكلمة أفضل الكلام مطلقا بالغ ابن حجر يجي وما حديث ينامون من كينان لذلك مغانا لا إله إلا الله إذا مغانا ما في فللا بعد ذلك يقول ذلك مفأمك مغانا لتفقوة مغانا فللا jama'a su tare da kame kana zuwa sai ka ce la ilaha illallah sai ka ce jama'a yi salati shikenan an tashi tare ka cika alƙawari saboda la ilaha illallah ita ce magana mafi falala wa innaha afdalu min kalimati alhamdi la ilaha illallah ta ta alhamdulillah daraja wa fi zalika ikhtilaf ko da yake malamai